Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan dare akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya jin mu ta tashar mu ta BOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Nazir Ahmad Hausawa. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyoyi wato masu zaman kansu dake fafutukan yancin mata da kananan yara a arewacin Najeriya sun ce za su kara kaimi a cikin wannan lokaci wurin yaki da cin zarafin kananan yara.
Zaka ga yaran mu da yawa suna bara. Kai magana sai a ce almajiran su aka kawo su. Idan ka zauna da su kace su maka fataya ba za su ga maka cikakkiya ba. Dan haka muna so a duba cin zarafi da ake wa yara maza su kansu.
Sannan bayan haka za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da kuke damunku a bangarorinku na duniya da kuma kasashen duniya a ko'ina suke akan nasarori da kuma irin kalubaloli da ke shafan rayuwar al'umma a duniya na yau da kullum. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkamu da warhaka. Sojoji a kasar Ivory Coast sun yi bore a birane guda uku a yau Juma'a domin neman ƙarin albashi. Shaidu sun ce harbe-harbe da bindigogi ya barke da misalin karfe 1 na rana lokacin kasar Abuwake, birni na biyu mafi girma a kasar. Sojojin sun kwashe bindigogi a ofishin 'yan sanda suka kwace ikon hanyoyin shiga garin da ke arewaci da kuma kudancin birnin. Boren makamancin wannan ya barke a garin Korhogo da kuma Daluwa. A wani sako da ministan tsaron kasar Ivory Coast ya faɗa ya ce jami'ai Abuwake sun shiga tattaunawa da sojoji. Sojojin dai tsofaffin 'yan tawaye ne waɗanda aka shigar da su cikin rundunar sojin kasar bayan yakin basasar kasar. Birnin Buwake shine tsohon babban birnin 'yan tawayen da ya raba kasar zuwa arewaci da kuma kudancin tsakanin shekara ta 2002 zuwa 2011.
Kasar Malawi ta kagara kuma ta nuna kin amincewa da cin hanci da rashawa da kuma albubazzaranci biyu bayan gagarumin abun fallasa da facakan kuɗi da ya bulla a shekarar 2013 wanda ya janyo kasashen waje suka daina baiwa kasar taimakon kuɗaɗe. A cikin wannan mako shugaban kasar Malawi ya kafa wani kwamiti don binciken sabon abun fallasar da ake kira Maize Gate, wani shiri da ya shafi sayan hatsi daga makwabciyar kasar wato Zambia kwanan nan wanda ya haifar da shakku a kasashe biyu. Al'amarin ya fara ne a watan Nuwamba lokacin da wata jaridan kasar Malawi ta wato kwarmata waɗansu takardun sirri wanda suka nuna akwai rashin gaskiya dangane da sayan tan 100,000 na masara daga Zambia da gwamnatin wato Malawi ta yi. Malawi tana shigo da masara domin kare karancin abinci bayan ambaliyar ruwa da kuma kamfar ruwa da ya lalata amfanin gona na bara. Kwarmata wannan bayani da kafafin yaɗa labarai suka yi sun tunzura kungiyoyi 18 da suke fafutuka da kuma rajin kare kasar suka buƙaci wato a bayyana yadda aka sayi masarar dalla-dalla. Kwamitin binciken zai bayar da rahoton bincikensa ga shugaban kasar a ƙarshen wannan wata.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumomi sun ce an harba waɗansu mutane 5 a tashar jirgin sama ta Florida kuma an kama maharin. Tashar ƙasa da ƙasa ta Fort Lauderdale Hollywood ta buga a dandalinta na Twitter cewa an buɗe wuta a wurin ɗaukar kaya ɓangare na biyu sai dai ba ta yi ƙarin haske a kai ba. Jirgi mai saukar ungulu na sashoshin watsa labarai sun nuna ɗaruruwan mutane suna jira a wurin da al'amarin ya auku yayin da ake ɗaukar waɗanda abin ya shafa zuwa asibiti a motocin ɗaukan marasa lafiya. Jami'an tsaro kuma suka nufi wurin a guje. Tsohon kakakin fadar White House Ari Fisher ya tura saƙon Twitter cewa yana tashar jirgin lokacin da al'amarin ya auku sai dai tuni komai ya lafa.
To sai kuma ƙasar Rasha ta fara janye kayan aikin sojinta daga Siriya. Shugaban sojoji na Rasha da ake kira Valery Gerasimov ya faɗa a yau Juma'a cewa ma'aikatar tsaron Rasha za ta fara rage makamanta wadda ta kai a Siriya bisa ga shawara da babban kwamandan sojojin Rasha wato Vladimir Putin da kuma ma'aikatar tsaron ƙasar suka yanke. Moscow ta kasance babban abokiyar wato ƙawance na shugaban ƙasar Siriya Bashir al-Assad da kuma a ƙazamin yaƙin nan na basasa a Siriya da ake tafkawa wanda ya tafka ta'adi mai yawa. Sojojin Rasha sun taka muhimmiyar rawa wajen tarwatsa 'yan tawaye daga birnin Aleppo a watan da ya gabata. Nasara mafi girma da gwamnatin Siriya ta samu ciki fiye da shekaru biyar da aka shafe ana gwaza wannan yaki. Moscow wacce ta sanda tsagaita wuta tsakanin jami'an gwamnati da wasu daga cikin kungiyoyi 'yan tawayen yanzu tana ɗaya daga cikin masu damawa da kuma wato kokarin tabbatar da tattaunawar wanzar da zaman lafiya da za a gudanar a wannan wata. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kungiyoyi masu zaman kansu a arewacin Najeriya sun ce za su jaddada kokarin su wurin ganin wato sun kyautata rayuwar al'umman yankin. Ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani akan wannan rahoto.
Batutuwan ilimin yara mata da almajirai da mace-macen aure da kuma shaye-shaye da matasa kan yi na daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye lardin arewacin Najeriya. Game da haka ne kungiyoyin rajin ci gaban mata da yara ƙanana, Kanada cibiyoyin nazari da bincike kan harkokin rayuwar iyali ke shan alwashin ruɓanya ƙoƙarinsu wajen cimma muradinsu a wannan shekara ta 2017. Farfesa Aisha Abdul Ismail da ke zaman darakta cibiyar nazarin jinsin bil'adama da inganta rayuwar iyali ta Jami'ar Bayero ta Kano ta ce a bana cibiyar na da tsare-tsaren cimma muhimman muradin da ta sanya a gaba.
Jadawalinmu mun yi shi na shekara biyar, kamar yanzu bincike akan nazari akan aure da zamantakewa wanda shine zai ba mu haske ya yawan sake-saken da ake yi, zai ba mu haske da yawan rashin nutsuwa da ake samu a cikin gidajen aure, zai ba mu haske da rashin tarbiyya da ake samu na yara cikin iyali, yanda kuma zai sa mu duba har shi wannan shaye-shayen magunguna da abubuwan da ake amfani da su wanda za su jirkita tunani da sauransu. To shi wannan binciken da nazarin da muke so mu yi a cikin iyali kaga abu ne reshe gare shi tsawa, saboda haka wataƙila a cikin shekara nan ma ba za mu iya duka ba.
Profesa Aisha ta ce la'akari da yawa da kuma nauyin ayyukan da suka rataya a wuyan cibiyar ya sanya take ƙoƙarin kulla ƙawance da sauran hukumomi da ƙungiyoyi domin cimma nasara.
Abubuwan da muka yi a cikin waccan shekarar da ta wuce wasu na ƙawance ne, wasu kuma mu kadai muka yi. Gaskiya ba za mu iya yin komai mu kadai ba, ko a cikin ita kanta jami'a. Dole sai mun yi ƙawance da 'yan uwanmu cibiyoyi na nazari da kuma masu kansu bangarorin karatun. Saboda shi ilimi faɗi gare shi, ba zai yiwu ka ce kai kadai kawai za ka kalle shi ba, akwai yana da fuskoki da yawa.
A tsakanin watan Satumba da na Oktobar bara ne aka gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan ƙalubalancin zarafin ƙananan yara da mata, wadda cibiyar bincike kan lamuran demokaradiyya ta Mambaya a nan Kano ta shirya. Malama Hawa Ibrahim El Yakub guda cikin wakilan kungiyoyin da suka halarci taron ta ce a wannan shekara ta 2017 ne hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su himmatu wajen aiwatar da abubuwan da taron ya cimma.
Masana ilimi sukan raba wannan cin zarafi kashi-kashi, wanda aka fi sani shine kamar fyaɗe, kamar dukan mace ko dukan yaro wanda zai iya jawa yaro ko mace illa, ko kuma a zamantakewa ya zamanto har ya shafi tunani ko ƙwaƙwalwar yaro ko kuma mace, ko kuma a hana mutum wani abu wanda yake ya kamata a ce lalle dan adam yana da wannan abu, ko kuma a ce a ilimi din nan da yake da shi ne abin da zai tallafa wa taimaki mutum a cikin rayuwarsa, a ce gashi za a iya bashi amma a hana shi saboda a ci zarafin shi ko kuma a tursa sami shi. Zaka ga yaran mu da yawa suna bara, kai magana sai a ce almajiran su aka kawo su, idan ka zauna da su ka ce su yi maka fatiya ba za su kawo maka cikakkiya ba. Dan haka muna so a duba cin zarafi da ake wa yara maza su kansu. Auren wuri din nan mai tsananin yawa, idan aka yi mata wannan auren bayan shekara biyu ko shekara uku sai kaga kuma auren ya lalace.
Malama Hawa Ibrahim El Yakub kenan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Thank you.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:40 kenan a nan Washington DC wato na rana. Yanzu sai a shirya a kira mu don a bayyana ra'ayi akan abubuwa da suka shafi rayuwarku da kuma sauran al'umman duniya. Amma kafin haka sai a shakata da wannan faifai bisa inji.
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba ubanna za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne har na tsoka da bindiga baba ne nai yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne har na tsoka da bindiga baba ne nai yi kwace da saka baba ne kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya na son a ce na university ta kaduna komai na yayi quality in zama doctor ga gida ga infinity kana nufin cewa da zaka yi security na tambayan ka oh baba na tambaya hey na tambayan ka
kuma da Allah a gaida na zayarin zamani da wannan wakar. To yanzu kuma sai a kira mu lambobin mu sune 202 205 2655 a kira mu mu hira.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202 205 2655.
To assalamu alaikum, wane ne a Fatiskum?
Baro ne daga Fatiskum.
To bismillah Baro.
To ni da abin da nake jira mu ɗan Najeriya rido wannan sai sai jira aka jira mu take wa shugaban mu addu'a. Allah ya kashe shi kuma Allah ya fada mu lafiya.
Amin. Ku
ta lafiya.
Mun gode. Yanzu muna da mai kira daga Bauchi. Wane ne a Bauchi? Wane ne a Bauchi?
Musa eh mai yaki.
To Musa.
Eh.
Bismillah Musa.
Ina so in amfani da wannan dama ne.
To.
In kira ga APC. Ina so in amfani da daman da take da shi. Ta sasan ta gwamnan Bauchi. Majalisar na Patrick Oyin Lambar National Assembly, Senate da House of Representatives. Ko za mu samu ci gaba a Bauchi nan na? Ai wato kamar abun zama abubuwa idan a ce yau speaker na House of Representatives wanda shine kamar mutum na uku a mulki, a ce ba ma tare da shi, kuma ba zai iya taimaka ba, ba za a ce har haka a samu abubuwa na ci gaba ba.
To masha Allah,
da senatoci da sauran hausa ya kamata gwamna ya haɗa kai da su saboda ba su ci gaba.
To masha Allah. To mun gode, bar mu je kuma jihar Neja. Wane ne a Neja?
Balo Guntalba ne daga jihar Neja.
To Ado.
Balo Guntalba.
Balo. Balo. Bismillah Balo.
Yawa, abin da nake so yi magana kai shine zancen 10,500 da za a ba mutane. Ya kamata ne a kafa kamfanoni. Idan aka kafa kamfanoni, mutane kuɗin nan maimakon a diga ba mutane wayannan kuɗaɗen, a diga biyan su a matsayin albashi, a ɗauke su a aiki. Ba wai a ɗauko dubu domin ba zai ɗore ba.
To amma Balo, ai akwai waɗanda ba su iya yin aiki, ba ka ganin su suna da buƙatar taimako?
A in ka duba a Najeriya yanzu nan waye ne zai iya aiki? Duk talauci ya mamaye kowa ai. Talaucin ba mai maganar mutane, mutum kaɗai ba ne da bai iya aiki. Talaucin ya mamaye mutane ne ga baki ɗaya. Ai sai kana tare da mutane za ka san level ɗin talaucin.
To
idan ka kafa kamfani ko gona ma a buɗe, kaga kamar Neja muna da kilomita wajen 200 daga nan zuwa Makwa, duk daji ne. A buɗe gidan kifi inda za a riga kiwon kifi da kaji da sauransu.
To mun gode Balo, mun gode Balo. Amin su mame. Bari mu je Kano kuma. Wane ne a Kano?
Shugaban Haifan ɗanka ka mai fanta, ɗaya daga cikin jarin kungiyoyin zaɓe sanka na ƙasa.
To Sani ɗanka ka, bismillah.
Dama in kira ga gwamnatin tarayya musamman shugaba Buhari.
To
game da yakin da ake da 'yan Boko Haram, shi wannan yaki ana yin sa amma ba propaganda. In kuna yakin ba sa san Najeriya, kowane gidan rediyo na Najeriya da jaridun Najeriya akwai bidiyon kawai da yin propaganda. Amma wannan an babba wata propaganda ko mai kisa ake samun kwan-kwan baya. Saboda haka ya kamata shugaba Buhari ya kai wani bill da majalisar ƙasa, amma gidajen rediyo ga nan barkatai, kowane gidan rediyo a kalla ya bada 2% na shirye-shiryensa a shirye-shiryen gwamnatin tarayya. Domin wannan zai cusa wa 'yan Najeriya kishin ƙasa. Amma rediyo ƙasar nan saboda ba propaganda. Kuma komai yanzu kowane gidan rediyo komai za a sai an fashe kuɗi. Wannan kuwa ya kamata a ce aƙalla an yi wata doka wacce kowane gidan rediyo zai rika aƙalla kashi 200% na shirye-shiryensa yana wato gwamnatin da ta haɗa shirye-shiryen.
To mun gode ƙwarai Malam Sani da Kano. Bari mu je Gombe. Wane ne a Gombe?
Abdullahi ne daga Gombe. Abdullahi Hashiru.
To bismillah Hashiru.
Allah ya shirya, ina magana ne akan jiya naji kun yi magana akan wutan nefa.
A'a, ra'ayi muka ce mutane su bayarce sa, bismillah.
To gaskiya ra'ayi ne akan babu ba a samun wuta ko kadan a garin nan, especially kamar Gombe da ake samun wuta sosai. Amma yanzu babu wuta, babu komai, wannan gaskiya mulkin nan muna kutsantsanawa. Ba ma ganewa ko kadan abubuwa. Kuma gashi na wani yadda an ce za a ba da, kamar yanzu na ji wani yadda ya ba da ra'ayinsa a kan wannan 5,500 ɗin da kamfanoni aka buɗe zai fi taimakawa talaka in ma'aikata ne in ma meme, amma mutum zai zauna redundant ne a ce baya aikin komai.
To masha Allah,
za a ba shi wannan kuɗi. Lokacin Obasanjo an yi wannan abu, fadan 15,500 aka bayar ma lokacin Obasanjo, lokacin siyasa sa. To amma ka ga abu a Lotland kuma ba abin da aka karo.
To mun gode kwarai.
Da ake da matsalolin tattalin arzikin nan.
Yawwa. Yawwa.
Da ake fama. Gashi nan ga matsalolin tattalin arziki 5,500 bare ma komai ba. Da lokacin Obasanjo ma 15,500 zai zaka siya buhun masara wajen buhu na aka siya kuma.
To mun gode Malam Abdullahi Ashiru. Bar mu je Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Kana magana da Sulaiman Injin jihar Kebbi, Rikon yankin Fakai.
To bismillah.
Allah, ina magana da shugaba Buhari. A rai hanya gado Allah a basuka da abinci saboda talaka suna shan bakawaya.
To masha Allah, Malam Sule mai inji.
Na'am,
bismillah. To
ne PM da Allah duk nake sun kai wa mutum da Allah suna cire mai kuɗi da Allah su san saurara ma talakawa haka nan.
To masha Allah. Bari dai har yanzu muna Kebbin. Mu ɗauki wani kuma da sake kira da Kebbi. Salamu alaikum, mutum na biyu a Kebbi.
Ok, hello.
Yawwa, ina sunanka Malam?
sunana Hashu Muhammad Mesiya, kasuwar Kudar Gulma a Argungun Local Government Jihar Kebbi, Nigeria.
To, Hashu, bismillah.
Gaskiya, ɗari bisa ɗari na goyi bayan ba da naira 5,000 ga mabukata.
To, masha Allah, mun gode, Malam Hashu. Mun gode da wannan takaitaccen ra'ayinka kuma mai ma'ana. Yanzu jama'a, to bari muna da wani daga Taraba. Wani ne malam na Taraba?
Julius ne Draban IGC Bukari.
To, Julius.
Wato na ahini gaskiya a inda an faru da an bude wasu kamfanoni saboda a samu da ke jama'a da yawa matasa su ta aiki da zafi ko kuwa yayin da ke wannan kudi sai ba ƙasa su ka ba makafi tsofin da suna baka dinnan ina ganin da wannan zai ɗan fi sauki a wurin Talakawa.
To, masha Allah, mun gode Malam Julius daga Taraba. Jama'a, kada ku manta. Za ku iya ku ci gaba da kira mu, lambar mu shi ne. To, ina jin yau Kabawa sun kiya, mun samu kuma kira daga Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Alhaji Sani Kolo ne daga Yahudi Local Government.
To, Alhaji Sani.
Ra'ayina shi ne kiran da nake ga gononin namu, musamman ma zuwa mana jihar Kebbi. Ga ayyuka sun yi tsaye, mutane ba su da kuɗi, babu wani kwangiloli da ake hitowa, sannan 'yan siyasa ba su da kuɗi balantana ta kama su sana'a. Da Allah a tausaya a taimaka ma Talakawa a samu abin da za a cika jama'a su ɗan ji daɗin rayuwarsu.
To, masha Allah. Mun gode Malam Sani Kole. Bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna? To, ina jin da alamar malam na Kaduna mun rashe shi akan layi. Amma alaikum salam, daga Kaduna ne?
Yep. Daga Kaduna, sunana Murtala daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, bismillah.
To, madalla, shawaran da zan ba kungiyar ECO shine cewa game da kasar Yaya Jami, gaskiya ba mu so a ɗauki duk wani mataki na ƙarfin soja. Tunda mutumin nan dai ba zai iya gagara a tankwaro shi a kira shi a zauna da shi ba, a ji meye hujjojinsa da dalilinsa da ya sa ya ce ba zai riƙa mulki ba. Gaskiya ni ban goyi ba ɗauki mataki na soja ba, hakan zai iya jawo 'yan tawaye 'yan ta'adda a ƙasar da sauransu. Da fatan masu ruwa da tsakiya wannan abin sun ji ni a tashi lafiya.
Masha Allah. To, mun gode ƙwarai Malam Murtala daga Kaduna. Kamar yadda muka riga muka gaya muku, to muna da kira daga Maiduguri. Wane ne a Maiduguri?
Muhammad.
To, bismillah Malam Muhammad. Bismillah Malam Muhammad daga Maiduguri.
To, dama abin da nake so na faɗa. Hello?
Idan muna saurarinka. Muna saurarinka Malam Muhammad. To, ina jin da alamar layin Malam Muhammad ta samu matsala. To, masha Allah, ina jin da wannan ne muka kawo ƙarshen kiranmu na yau, sai kuma sabon bako da yardan Allah. To, amma sai kuma muje ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin Amurka. A daukacin wannan lokaci na hutu, Amurka na duba matsalolin dukkanin fursunoni da aka gargame a duk faɗin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Labarin waɗannan mutane a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Samantha Powers, na nuni kan irin fafutukar da iyalai da dama ke yi kan fursunonin siyasa waɗanda za su yi tarurrukan hutu da 'yan uwansu a rufe a fursuna. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ke rufe shi ne Ilham Toti, mamba a ƙungiyar Musulmi ta 'yan ƙabilar Uyghur da ke China ko kuma Sin. Kafin a kama shi, Ilham Toti fitaccen farfesa ne a fannin tattalin arziki a Beijing Minzu University, ya kuma kasance mai jajircewa akan duk wani abu da ya shafi ƴan kabilar ta Uyghur, musamman ta fannin kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin China da ƴan kabilar ta Uyghur. A shekarar 2006, Tauti ya bude wani shafin yanar gizo domin samar da dandalin tattaunawa kan fannin tattalin arziki da zamantakewa da abubuwan ci gaba da suka shafi ƴan kabilar Uyghur. Shafin nasa har ila yau yana fassara labarai daga harshen China zuwa harshen Uyghur. A watan Janairun shekarar 2014, aka kama Tauti da wasu dalibansa su bakwai, inda hukumomin China suka zarge su da kafa wani gungun masu laifi da suke kokarin raba yankin Xinjiang daga China. A watan Satumba shekarar 2014, bayan da aka saurari karar su a zama biyu, an yanke wa Tauti hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa bisa laifin neman raba kasa. Hukuncin da aka yanke wa Tauti na ɗaya daga cikin tsatsauran hukunci da aka taba yankewa wani mai fafutuka a ƴan shekarun nan, kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake farma masu fafutuka a ƙarƙashin mulkin shugaba Xi Jinping. Da yawa daga cikin ɗalibansa an musu sassaucin hukunci bayan da aka wata shari'a da aka watsa a gidan talabijin. An dai yi wa Tauti hukunci ne a Xinjiang, mai nisan kilomita 2000 daga birnin Beijing, inda anan iyalansa suke. Hakan kuma ya zamanto ya saka su cikin mawuyacin hali da kuma wuyar ganinsa na wani takaitaccen lokaci sau biyu cikin watanni biyu. Mr. Tauti na daga cikin kaɗan daga cikin dubban waɗanda aka tsare su a duk faɗin duniya da kuma iyalansa da ke shan wahala. Jakadiyar Amurka Powers ta yi kira ga dukkan gwamnatoci da su saki waɗannan mutane domin suna da ƴancin su riƙe wata manufa a kuma so su, saboda haka ya kamata a sake su su koma gida. Wannan shine sharhin Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Idan mai sauraron yana da wani tsokaci sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga sharhin Amurka, VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a VOA Editorials a shafin VOA na www.voanews.com/editorials.
To madalla, yanzu kuma sai shirin na ƙarshe labarai a takaice.
Tumadalla, sojoji a ƙasar Ivory Coast sun yi bore a birane guda uku a yau Juma'a domin neman ƙarin albashi. Shaidu sun ce harbe-harbe da bindigogi ya ɓarke da misalin ƙarfe 1 na rana lokacin ƙasar Abuwake, birni na biyu mafi girma a ƙasar. Sojojin sun kwashe bindigogi a ofishin 'yan sanda suka kwace ikon hanyoyin shiga garin da ke arewaci da kuma kudancin birnin. Boren makamancin wannan ya ɓarke a garin Korhogo da kuma Daluwa. Kasar Malawi ta kagara ta nuna kin amincewa da cin hanci da rashawa da kuma almubazzaranci, biyo bayan gagarumin abin fallasa na facaka da kuɗi da ya bulla a shekarar 2013 wanda ya jawo kasashen waje suka daina baiwa kasar taimakon kuɗaɗe. A cikin wannan makon, shugaban kasar Malawi ya kafa kwamiti don binciken sabon abin fallasar da ake kira Maize Gate, wani shiri da ya shafi sayan hatsi daga makwabciyar kasar Zambia kwanan nan, wanda ya haifar da shakku a kasashen biyu.
Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shirye. Amma a madadin sashen Hausa, muna taya Abubakar Haruna Zakari da matarsa Aisha Lalo wadda za a yi aurensu gobe a Jos. Da fata Allah ba da zaman lafiya. Amin. Wannan saƙo abokin aikin Mahmud Lalo ya ce a gabatar masa. Sai kuma wani fata alheri ga Abdulrazak sarkin baranda na auren ƴarsa, wato Zubaida Abdulrazak kenan, da mijinta Salim Tahir, da za a yi gobe masallaci ƴan ƙasa a birnin New York. To Allah ba da zaman lafiya dukkaninsu. Amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Naziru Ahmad da Hausawa, da kuma wato mai bada umarni da ake kiranta Sa'ida Hamdun, da injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Shangan Chang. Baba ya kuma ƙeri ke sallama da ku a huta lafiya. Allah ba mu alheri.